وسلم بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يحكي أنواع إنا من أجسر مسلم في. السلام عليكم ورحمة الله. إنا قرن ذكي سادوا دمو أولن يمتي نليتنين شاهدو دوتا ذو الحجة أولن شكرا تدبو تياد تريه دو دو مشابكو يباين هجران النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da rana ta 21 ga watan 4 shekara ta 1997 da kuma 97. Ina yi mana barka da sallah, ina fatan dukkan ibadojin da muka aiwatar a kwanaki 10 farko na Zulhijja, wanda annabi ya faɗi falalansu, Allah ya sa su zanto karɓaɓɓu. Haka kuma abin da ya biyo baya na ibadojin da muka yi tun daga ranar 10 ga wata ranar sallah, abinda ya shafi layya da zikiri da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya sa da su zanto karɓaɓɓu. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon cika alkawalinmu da muka yi tun da daɗewa, bisa ga cewa za mu samu wani lokaci da za mu karanta littafin 40 hadith. Littafin 40 hadith littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga littafin ba wai a Najeriya kadai ba, a sakannin kasashen duniya daban-daban wannan littafi ya shiga kuma ana karantar da shi. Ya kunshi hadisai daidai har guda 40 tur, wanda Imamun Nawawi ya wallafa su, ya tara su wuri guda a cikin wannan littafi. Daga baya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali yazo ya cikata wannan hadisai suka zanto 50, ya kuma yi musu sharhi dogo wanda ya sa masa suna Jami'ul Ulum wal Hikam. Ga ɗabi'a, duk lokacin da za a karantar da wani littafi yana da kyau kwarai da gaske. Ka'ida ce ta ilimi yin bayani takaitacce game da rayuwar mawallafin wannan littafi. Mawallafin wannan littafi shine Imamun Nawawi, wanda za mu yi bayanin takaitaccen rayuwarsa. Ta fuskar suna ana kiransa Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Hazan. Lakabinsa kuma ana kiransa Muhyiddin, kodayake wannan lakabi baya san shi, da akwai farkakewa a ciki a sanya wa mutum suna Muhyiddin, amma mutane ke kiran shi da shi, shi ko baya san wannan lakabin. Ta fuskar alkunya, idan an ce alkunya shine a ce maka baban wane ko baban wance, ko dan wane ko dan wance, mu ce maka Abu Muhammad, ko mu ce maka Abu Fatima, ko mu ce maka Ibnu Abdullah, ko mu ce maka Ibnu Fatima. Wannan a larabci shi ne ake kira da suna alkunya. Kunya da ake wa Imamu Nawawi akan ce maka Abu Zakariya, kenan sunansa Yahya ibn Sharaf, fuskar suna kenan. Alkunyarsa Abu Zakariya, lakabinsa Muhyiddin. Imamu Nawawi an haife shi a kwanaki 10 farko, ko kuma kwanaki 10 tsakiya, kamar da malamai suka yi sabani, wato na watan Muharram a shekara ta wato ainihin 631 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam, a garin da ake kira Nawa, wani gari ne da ke cikin ƙauyukan da ke bin masarautar garin Damaska, babban birnin ƙasar Siriya a yau. Imamun Nawawi ya fara neman ilimi tun yana yaro ƙarami. Farkon abin da ya fara yi shine harjan Alƙur'ani. Da harjan Ƙur'ani tun kafin ya kai ga balaga. yayin da ya zanto garinsa da ake kira Nawa ba zai iya kosar da bukatunsa ba a fagen neman ilimi, wannan ta sa ya yi tattaki har zuwa birnin Dimashka. A daidai lokacin da birnin Dimashka yake cike da mashahuran malamai, mahaifinsa shi ne ya jagorancinsa zuwa garin Dimashka don saboda neman ilimi a shekara ta 649 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Irin littattafan da ya karanta a wurin malamai a wannan lokaci, akwai littafin At-Tanbihu fi Furu'i Shafi'iyya, ya haddace shi da ka, littafin da Imam Abu Ishaq Shirazi ya wallafa. Sannan kuma ya haddace Rubu'ul Ibadat daga cikin littafin Al-Muhazzab fil Furu'. Sannan kuma a kowane yini a wannan lokaci Imam An-Nawawi yana daukan darasi daidai har guda 12 a wurin malamai daban-daban. Yakan dauki darasi guda 2 a cikin littafin Al-Wasiq, darasi guda 1 a cikin littafin Al-Muhazzab, da kuma darasi na musamman a cikin littafin Al-Jam'u Bayna As-Sahihain, sannan darasi na musamman akan littafin Sahih Muslim, sannan kuma darasi na musamman da yake dauka a wurin wani malamin daban a fannin sarf, da kuma darasi guda da yake dauka a fannin usulul fiqh, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin asma'ur rijal, da kuma darasi na musamman da yake dauka a fannin usulul din. Idan an ce usulul din, ilimin tauhidi kenan. A kowane yini sai ya bi waɗannan malamai da ke koyar da shi waɗannan darussa, ya karanta littattafan kuma ya dawo gida, abin da yake bukatan sharhi ya ƙara yin sharhi da kansa na abin da aka faɗa masa, ya haddace da ka kafin a kwana ya manta sai ya rubuta abin da kansa, saboda duk lokacin da bukatarsa ta dawo ya zo gare shi. Allah ya sanya albarka a rayuwar Imam An-Nawawi da lokacinsa, ya kasance yana cikin mashahuran malamai na zamaninsa ta fuskar karantarwa da fuskar wallafe-wallafen littafi. Yana da malamai da dama da ya karatu a wurinsu. Farko a bangaren al-fiqh wal usul, akwai ilimin fiqh wanda shine ilimin da ke lura da sanin hukunce-hukuncen shari'a, hukunce-hukuncen sarki, hukunce-hukuncen alwala, wato wanka, taimama, wanda wannan sunan sarki, hukunce-hukuncen da suka shafi sallah, hukunce-hukuncen da suka shafi azumi, aikin haji, umara, da sauran hukunce-hukunce. Wannan shine ake kira ilimin fiqh. Akwai ilimin usulul fiqh. Ilimin usulul fiqh shine ilimin da ke koya maka yadda zaka zakulo hukunci a cikin Al-Qur'ani ko karkashin wani hadisi ingantacce cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani sabon abu ya faru a zamaninka, irin wanda bai taɓa faruwa ba a da, kana so ka mu'amalanci wannan abun tun da zamaninka ya zo da shi, amma baka san wani karkashin hukunci zai shiga ba cikin hukunce-hukunce, shin zai shiga karkashin halacci don ka yi aiki da shi, ko zai shiga karkashin haramci don ka nisance shi. Baka da ilimin da zai taimaka maka wajen tantance hukuncin da ya kamata ka baiwa sababbin abubuwa masu faruwa sai ilimin usulul fiqh. Shine ke koyawa mutum yadda zai mu'amala da nassoshi da suka riga suka faru tun lokacin Annabi, nassin Al-Qur'ani, nassin hadisi, ya hada alaka tsakaninsu da sabon wani abu da ya faru a duniyarsa a yau, wanda a da can babu shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamansa ta fuskar waɗannan ilimi guda biyu, akwai Ishaq ibn Ahmad ibn Uthman al-Maghribi, wanda ya mutu a shekara 650 bayan hijira. Akwai Imam Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi. Akwai kuma wato Sallar ibn al-Hasan al-Irbili. Sannan akwai Umar ibn Bundar ibn Umar al-Tablisi. Sannan akwai Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Ubaya al-Fazari. Wannan su ne malamansa, da waɗansu ba su ba, wannan su ne mafiya shahara a wannan fage. Bangaren abin da ya shafi hadisi, yana da malamai shahararru a wannan zamani kamar su Abdurrahman ibn Salim ibn Yahya al-Ambari, sannan kuma akwai Abdulaziz ibn Muhammad ibn Abdul Muhsin al-Ansari, sannan kuma akwai Khalid ibn Yusuf an-Nablusi, sannan akwai Ibrahim ibn Isa al-Muradi da dai sauransu. Bangaren da ya shafi ilimin harshen Larabci, wato ilimin harshen Larabci kuma yana da bangare guda biyu. Bangaren farko abin da ya shafi sanin ɗaiɗaikun kalmomi, wato ka samu jari na ɗaiɗaikun kalmomi da ka san ma'anarsu a Larabci. samun vocabulary na larabci, wannan fannin shi daban. Bangare na biyu, bangaren da ya shafi na hawan larabci, ka'idojin da za su taimaka maka in ka tashi yin larabci a magance ko a rubuce ba za ka yi kwamfale ba, ba za a yi maka dariya ba, shine bangaren na hawan da sarf. To wannan fannin ma Imamun Nawawi bai bar shi a baya ba, sai da ya dauki ya kwankwade wannan ilimi a wurin mafiya shaharan malaman zamaninsa. Daga cikinsu akwai Sheikh Ahmad ibn Salim al-Misri, akwai kuma Al-Izz al-Maliki. Wannan kadan kenan daga cikin malaman Imamun Nawawi. Amma dalibansa kuwa Allah ya ba shi dalibai masu yawa. Kadan daga cikinsu akwai Sulaiman ibn Hilal al-Ja'fari, sannan akwai Ahmad ibn Farah al-Isbili, akwai Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'a, wato wanda ake kiransa ibn Jama'a. Akwai Alauddin Ali ibn Ibrahim, wanda ake masa wai fi shahara da suna Ibn al-Attar. Wannan dalibi da muka faɗa na ƙarshe shi ya fi kowa da zantar Imamun Nawawi, har ma suke kiransa Mukhtasarun Nawawi, wato wani ɗan taƙaitaccen Nawawi. Idan muka gan shi kamar mun ga wani ƙaramin Nawawi, saboda yadda yake da zantarsa, wato kamar wani samare ne na Imamun Nawawi idan ka gan shi kafin ka samu bayani dalla-dalla akan Imamun Nawawi, tare da malamai da masu tarin yawa da suka yi karatu a wajensa. Ta fuskar halaye da ɗabi'u, malamai gaba ɗaya da suka rubuta tarihin Imamun Nawawi cikin littattafansu kansu ya haɗu bisa ga cewa Imamun Nawawi bayan kasancewarsa shugaba ta fuskar ilimi, shugaba ne kuma ta fuskar zuhudu. Abinda ake nufi da zuhudu shine gudun duniya. A nan gurin gudun duniya ba a cewa wato wani abu ne da shari'a take kiran mutane ga yin shi a sake ba kaidi, lalle yana bukatan a sa masa linzami. Gudun duniya shine ya kasance irin wanda shari'a ta amince, wani abu wanda shari'a ta halatta maka, kuma wannan abin baya cikin larurar rayuwarka, nafila ne na rayuwa, ka mallake shi amma ka kiyin amfani da shi ba tare da ka haramtawa kanka shi ba. Abinda baya cikin dolan rayuwa shari'a ta halatta maka shi, ka nisance shi ba tare da haramtawa ba. Muna neman sharuɗa guda nawa? Uku. Shari'a ta halatta maka shi, kaga da abinda shari'a ba ta halatta ba dan ka guje shi, ai ba zuhudu bane ba wannan. Kayi abinda yake wajibi kai dama, dole ka nisance haram. Sannan kuma ya zanto ba dolan rayuwa ba, domin duk abin da yake dolan rayuwarka kamar abinci ko abin sha, ɗakin kwana da zai kare ka daga zafin rana, ko da zai kare ka daga ruwan sama, ko da zai kare ka daga sanyi na hunturu, wannan dolan rayuwa ne. Idan ka kin amfani da wannan, to ka jefa kanka cikin halaka. Allah kuwa ce wala taqtulu anfusakum, saboda haka nisantar wannan ba zuhudu bane ba, shine abin da sufaye da dama suka rinka yi tsammanin su suna yin aiki na gari, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bayan ko ba aiki na gari suka yi ba. Sannan kuma ya kasance ka nisanci abin ba tare da ka haramta wa kanka ba, domin idan ka haramta wa kanka abin da yake halal gare ka ga shari'a, to shari'a ba ta yadda da wannan ba, domin haramci ko halalci a hannun Allah da manzonsa yake. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Da haka dai abin da ake kira zuhudu shine abin da ya tara wannan sharuɗa da muka faɗa. Abin da yake shari'a ta halatta maka, ka nisance shi ba tare da haramta wa kanka ba, kuma ya kasance wannan abu yana cikin wajen abin da yake dolan rayuwarka. Kun fahimta ku? Imamun Nawawi ya shahara kwarai da gaske ta fuskar zuhudu. Sannan kuma mutum ne sananne ta fuskar al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mutum ne sananne ta fuskar gabatar da nasiha ga masu mulkin zamaninsa, irin gabatar da nasihan da shari'a ta amince da ita. Shine ya same su a wurin zamansu, ya nemi izinin shigarsu a tsakanin shi da su, ya tsoratar da su Ubangiji ta'ala, ya tsoratar da su gamuwa a gaban Allah, ya tsoratar da su yau mai yaqumun nas da rabbil alamin bil hikmati wal mau'izati al hasana, da hikima da kyakkyawan wa'azi da fadakarwa mai kyau, su fahimci cewa so yake ya fadakar da su domin a gudu tare a tsira tare, ba kawai so yake yi ya huce haushi ne ya zazzage su, ko ya fada musu bakan magana, ko ya musu fallasa, ko dai wani abu makamancin haka ba. Yin wa'azi ga masu mulki abu ne da shari'a take nema a kowane zamani, inda a ce malamai sun tsaya da wannan wajibin da al'amura ba su gurɓace ba. A abin da ke kawo gurbacewan al'amura ta yadda malamai ba sa faɗakar da masu wa'azi, ko dai ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, wato ba sa faɗakar da masu mulki, ko ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya, ko kuma su ɗauki salon faɗakarwa irin wanda yake sunansa tonan asiri ba nasiha ba. Shi ne kamar yanzu a nan a gabanku in rinka magana akan Shehun Borno in ce yayi kaza, bai kyauta bori kaza, ko da abin laifinsa ne ba ka gane masa ba, shin wannan sunansa nasiha? Ai, tona mata asiri nake cewa ga wani abin da na sani ko ba ku sani ba, don ku kyamace shi. In nasiha nake so ba sai in nema appointment da shi ba, in je in zauna da shi a fadarsa? Wannan na buga misali ne, kowane sarki irin yadda ya kamata a mu'amalance shi kenan. To irin sai Imamun Nawawi a zamaninsu abinda suke kenan, sai su aika wa sarki suna son ganin shi, kuma gani na musamman ba tare da cewa akwai fadawa tare da shi ba, saboda za su fadakar da shi, za su yi masa wa'azi domin gyaruwar shugaba, gyaruwar al'ummar gari ce, lalacewar shugaba, lalacewar al'ummar gari ce gaba ɗaya. Barnar da shugaba zai ta minti biyar sai mutanen gari su zo su yi ta gyara sama da shekara biyar su samu damar gyara ta ba, saboda jama'a na bin sa. Imamun Nawawi ya shagala da karantarwa a makarantar da ake kira Al-Iqbaliyya, wato wanda malaman mazhabin Shafi'iyya suka kafa wannan makaranta a zamaninsa. Ya wakilci babban malamin nan da ake kira wato Ahmad ibn Khillikan. Sannan Imamun Nawawi yana da littattafai da dama wanda ya wallafa a fannonin ilimi masu tarin yawa. A bangaren ilimin hadisi akwai sharhin Sahih Muslim, wanda yake shine sharhin da aka wa Muslim mafi shahara a yanzu. Akwai littafin Riyadus Salihin, wanda shine ya wallafa shi. Akwai littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya, wanda muke gabar sharhin sa a halin yanzu insha Allah. Akwai littafin Al-Isharat ila Bayan Al-Asma'i Al-Mubahamat. Akwai littafin At-Taqrib, wanda Imam Suyuti yazo daga baya Tadribur Rawi bi sharhi Taqrib An-Nawawi, wato a fannin ilimin hadisi, mustalahul hadis. Akwai littafin Irshadu Tullabil Haqa'iq ila ma'rifati sunanil khairil khala'iq. Akwai littafin sharhin Sahihul Bukhari. Akwai littafin sharhu sunanil Abi Dawud. Akwai littafin Hilyatul Abrar wa Shi'arul Akhyar fi talkhisid da'awati wal azkaril mustahabbati fil layli wan nahar, wanda yafi shahara da suna Al Azkar na Imamun Nawawi. Wannan shi ne sunansa cikakke. A bangaren ilimin fiqihu yana da littafin Rawdatut Talibin da kuma littafin Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, wannan duka dan daga cikin littafansa kenan. Yana daga abu wanda yake mai muhimmanci lokacin da za ka karanta rayuwar kowane malami ka san aqidar shi, saboda za ka samu wani malami ya kware ta fuskar nahwu, ta fuskar fiqihu, ta fuskar waɗansu ilmomi na hadisi, amma kuma a ɓangaren da ya shafi tauhidi, wanda shi ne mafi mahimmancin ɓangare, ya kasance yana da waɗansu kurakurai. Amfanin gane irin wannan shi ne domin ka amfana da littattafansa ta sauran ɓangarori, ba ruwanka da wannan ɓangaren da ya kuskure a kai sai ka kyale masa kayansa. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ɓangaren aqidarsa al-haqiqa mutum ne da ya tasirantu da aqidan ash'ariyya, aqidar da ake dangantawa Abul Hasan al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, wanda ya mutu a shekara ta 260 ko da 60 da wani abu, babban malami ne wanda ya samu canji har guda uku a rayuwarsa. Zangonsa na farko yana tafarkin Mu'tazilawa. Mu'tazilawa kuwa wata tawaga ce daga cikin tawagogin da suka kaucewa tafarkin da Annabi ya bar sahabbai a kai, suka kawo waɗansu matsaloli da suka saba wa sauran musulmai a kansu. Daga cikin irin aqidansu akwai aqidan cewa dukkan murtakibul kabira, wato mutumin da ya aikata wani babban laifi kamar zina ko shan giya ko caca, suka ce wannan mutum wato shi ba mummuni bane, shi kuma ba kafiri bane ba, wato manzila bainal manzilatayn kenan. Wato amma suka ce amma ran kacin kyama kuma zai dawoma a cikin wuta in ya shiga ba fita. Yana daga cikin aqidansu inkarin ceto, suka ce babu wani ceto a gobe kiyama, wannan duk aqidan Mu'tazilawa ne. Yana daga cikin aqidansu idan shugaba ya laifi a zare takobi sai an fitar da shi ko da karfin tsiya, ba magana a gabatar da nasiha, nasiha shine zare masa takobi kawai. munanan akidu wanda suka kunshi wannan, ta fuskar abin da ya shafi sunaye da sifofin Allah kuwa suna ganin wato Ubangiji ta'ala baya da wata sifa, kawai haka yake ba tare da sifa ba. Ba za ka ce ba mai ji ne ba, ba za ka ce ba mai gani, ba za ka ce ba mai kudura, ba za ka ce ba mai rama, ba za ka ce ba mai jin kai. Idan aka ce ya za ku yi da as-sami'ul basir, ya za ku yi da kana Allahu sami'an alima, kana Allahu afuwan ghafura, sai suka ce mun yadda shi sami'un bila sami, basirun ne amma ko bila basirin. Wai an yadda sunan shi as-sami'u amma ba dan yana ji ba, baya ji. An yadda sunan sa basir amma ba dan yana gani ba, basirun bila basirin. Da sauran muna na akidu. To zangon farko na Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya samu kansa anan, har tsawon kusan shekaru masu yawa, kusan yana shekaru 40 a kan wannan. Sannan kuma ya samu canji, ya rabu da mu'tazilanci amma ko bai shiga tafarkin ahlus sunna wal jama'a ba wanda sahabbai suke a kai. Ya kyale mu'tazilanci amma kuma ya shiga wani babi daban wanda kuma ya kafa wata aqidar sabuwa wadda daga baya mabiya wannan aqidar ake kiransu da suna ash'a'ira ko al-ash'ariyun, ma'ana mabiya aqidar Abul Hasan al-Ash'ari. Wanda ita wannan aqida sun yi da wani bangare na sunaye da sifofin Allah, sun yi inkarin wani bangaren cikin sifofin Allah guda bakwai kawai suka yadda da su. Kuma wannan aqida yana daga cikin wato rashin sa'ar mu, ita ce ta fado kasar mu, ita ake karantawa har yanzu a dukkan matakan ilimi na makarantu, har a makarantun zauri ita wannan aqidar ake karantarwa, wanda dai take gina kan al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u wal-wasiti zuwa karshe, wanda bayani ya ta gabata akan su. Aqidar da take gina kan cewa sifofin Allah gaba ɗaya guda bakwai ne, su ne me? Su ne as-sam'u da me? Al-basaru da al-hayatu da al-kalamu da al-iradatu da me? Har dai zuwa guda bakwai din nan suka lissafa suka ce su ne kawai, wanda ba su yi tawilin su ba. Amma dukkan wata sufa da ba wannan ba suna kokarin yin tawilinta, sai a karkatar da ma'anarta zuwa wata ma'anar daban. To wannan shi ne ash'ariyanci. Daga baya Imamu Abul Hasan al-Ash'ari bayan ya kafa wannan, sai ya sake samun canji a ƙarshen rayuwarsa, shine ya watsar da wannan aqidar, ya koma aqidar sahabbai da ake kira aqidatu ahli sunna wal jamaa, wanda anan ne ya wallafa littafin sa mai suna al-ibana an usulid diyana. Yace gaba daya na yi shekaru masu tsawo ina kan wani tafarki ta fuskar tauhidi, wanda ba shine tauhidin da annabi bar sahabbai akai ba, amma zo ubangiji ya riske ni da sa'ada ta su da arzikin sa na dawo, zan tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa cikin Qur'ani, ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa cikin hadisi ingantacce, yayi wannan littafi mai suna al-ibana al-usulid diyana. To da dama kaga yanzu daga cikin masu da'awar din Abul Hasan al-Ash'ari ba akan aqidar da shi ya mutu bane, shi ya canja wannan aqidar, amma kuma su waɗanda suke na baya yanzu ba su san ya canja ba, ake tabin shi akan wannan aqidar. Akan ta aka wallafa littafai da dama da muke koyon tauhidi a yau, littafin Hayatul Islam, littafin Ummul Ibrahim, Jawharatul Tauhid, da duk wannan littafai gaba ɗayan su an gina su ne akan aqidan ash'ariyanci, aqidar da ta sabawa hakikanin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar sahabbansa kenan akai. To Imam An-Nawawi ya tafsirantu da wannan aqidar a cikin da dama daga cikin wallafe-wallafansa. Zaka karu da shi ta fuskar abin da ya shafi ilimin hadisi, mustalahu fiqhu usulul fiqh, bangaren al-fiqhul muqaran da dukkan bangarori. Amma idan ka zo bangaren abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat, to sai kai takazon san kar ka dauki maganganunsa kai tsaye, gwatanta maganganunsa da maganganun da suka gabata na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ina fatan kun fahimta da kyau, musamman a cikin sharhin sa na Sahihu Muslim, da dama daga cikin hadisan da suka zo suna magana kan sifofin Allah, yayi kokarin tawilin su. To zaka samu da dama daga cikin manyan malamai sun yi fice a cikin wani bangare, a wani bangare an samu karkacewar su, wannan ba dan koyo ba dan saboda gajiyawa ta dan adam. Duk inda dan adam yake tare yake bai cika goma ba, illa ya kasa ka kwatanta ayyukan sa na alkhairi da kuma abin da yake na kurakure, ka ga wanne suka fi yawa, sai ka kwatanta shi ka jeranta shi ka dora shi akan sikelin alheri, idan alherin sa yafi sharrin sa yawa. Sannan kuma mutanen da ke fadawa kan kuskure kashi biyu ne, imma mutun ya fada ma kuskure ya san kuskure ne da ganganci, imma mutun ya fada ma kuskure ba ba tare da ya fahimci cewa kuskure bane ba, to kaga duk wanda ya fada ma kuskure da ganganci shine wanda za a zarge shi, shine wanda za a kasa harshe kansa. Amma mutumin da ya fada ma kuskure ba tare da ya san kuskure bane ba, wannan har yanzu shari'a tana ba shi uzuri, musamman in ya zanto gari ko kasar da ya rayu a kai gari ne da ya gino akan irin wannan kuskuren, aka yi tashi ga iyaye da kakanni a kai waɗanda suka karantar da shi a kai, to da wuya mutum ya iya samun wato ainihin canji akan wannan kuskure nashi, sai in Allah ya rubuta masa tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri. Shi yasa malaman da bayan sun gamu da ilimi a ƙasarsu sun karantu, sai su ga har yanzu ba su kai fagen ilimi ba, dole sai sun je gabas, sun je yamma, sun je kudu, sun je arewa, sun kwatanta abinda suka karanta da abinda wani ya karanta, sun ji yaya nasu yake, su yi wa iliminsu gyara, to sannan su tabbata su dawo garin su ci gaba da karantarwa. Amma kana zaune a garinka kai kadai, abinda ka karanta sai ka dauka shi ne ilimi, duk abinda ya fita daga nan gurin bai zama ilimi ba, duniya kuma ta ci gaba. Wannan tun lokacin sahabawa da sallam haka suke yi, da annabi bar duniya sai sahabbai suka tarwatse, waɗansu suka tafi Sham suka zauna, waɗansu suka tafi Iraq, waɗansu suka tafi Afirka suka shigo kasar Misra suka zauna, waɗansu suka je sasanni daban-daban. Idan wani sahabi ya tuna da wani hadisin da ba wanda ya ji daga annabi sai sahabiwa ne, shi kuma yanzu bai haddace wannan hadisin ba, sai ya ɗauki raƙuminsa ya lafta masa kaya da guzuri ya tafi tun daga Madina har zuwa ga Damascus dan ya je ya jiyo hadisi ɗaya ya sake dawowa Madina. Irin abin da suka rinka yi kenan. A takaice da abin da nake so in ce a nan gurin, kuskuren da malamai ke jingina ma Imamun Nawawi ta babin tauhidi, wannan baya rushe ayyukansa da na alheri, ko baya hana dukkan musulmi su yi masa addu'a ta gari cewa da shi da mu gaba ɗaya Ubangiji ya fi mana kurakuranmu. Kuma wannan ba yana nuna muninawa ba ne gare shi, domin dukkan ɗan adam ba masumi ba ne, ba zai iya yin kuskure. Sannan kuma wannan ke nuna gajiyawar ɗan adam ɗin da aka ce gaba ɗaya ɗan adam gajiyayye ne. Abu na ƙarshe abin da ya shafi mutuwar Imamun Nawawi. Imamun Nawawi Allah ya karɓi rayuwarsa, wato ainihin bayan ya zauna a garin Damascus har sama da shekaru 28 yana karantarwa a sasanni daban-daban, Ubangiji ya karɓi rayuwarsa a ranar 24 ga watan Rajab a shekara ta 676 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Annan kuma aka birne shi a birnin Damascus, wanda aka fi sani Damascus a yau, wato babban birnin kasan Syria. Daga cikin littattafan da za su taimaka maka wajen karawa kanka bincike sama da wanda ne maka yanzu game da rayuwar Imamun Nawawi, akwai littafi guda mai suna Al-Ihtimam bi tarjamatil Imamun Nawawi Shaykhul Islam wanda Imam Sakhawi yayi, akwai littafi mai suna Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir a juz'insa na 13, akwai littafin Tazkiratul Huffaz na Imam Az-Zahabi idan ka duba cikin juz'insa na 4, akwai littafin Ad-Darif fi Tarikhil Madaris na Imam An-Nu'aymi a juz'i na 1, akwai littafin Duwalul Islam na Imam Az-Zahabi a juz'i na 2, akwai As-Suluk li Ma'rifati Duwalil Muluk na Al-Mukarrizi a juz'i na 1, sannan akwai littafin Shazaratul Zahab fi Akhbari Man Zahab na Ibn al-Imad al-Hanbali, wato a cikin juz'insa na 5, akwai littafin Tabaqatish Shafi'iyya na Imam Al-Isnawi, akwai littafin Tabaqatish Shafi'iyya na Imam Ibn Hidayatullah, akwai littafin Tabaqatish Shafi'iyya al-Kubra na Al-Allama As-Subki, akwai littafin Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar na Imam Az-Zahabi, akwai Fawatul Wafayat na Muhammad Shakir Al-Kutubi, akwai Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqazan fi Ma'rifati Ma Yutabaru Min Hawadith Az-Zaman. Wannan duk sun kawo tarihin Imamun Nawawi, wanda idan mutum na sanya kosar da yunwar da yake da ita game da sanin tarihin Imamun Nawawi sai ya koma waɗancan littattafan. Yanzu nan kawai muqaddima ce game da shi. Yanzu kai tsaye bayan mun riga mun yi ɗan takaitaccen bayani game da Imamun Nawawi, wanda shi ne mawallafin littafin mu 40 hadis, sai mu shiga cikin littafin kai tsaye mu ga adadin hadisai nawa za mu iya karantawa a yau, duk da cewa wannan muqaddima ta riga ta cinye mana wato ainihin lokaci mai yawa. Imamun Nawawi ta al-hadisul awwal an amirul mu'minin أبي هب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وأن حديثي shine mafi ya wato yana ɗaya daga cikin hadisai mafi ya shahara cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ne ji wannan hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Umar ibn Khattab mutum ɗaya ya ji shi daga Umar ibn Khattab shine Alqama ibn Abi Waqqas al-Laythi mutum ɗaya ya ji shi daga wajen Alqama shine Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi mutum ɗaya tal ya ji shi daga wajen Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga kan wannan bawan Allah Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne wannan hadisi ya shahara domin shi ɗaya sama da mutum 200 ne suka rawaito hadisin a wajensa ya karantar da su wato ainihin wannan hadisi daga cikin mutanen da suka ji wannan hadisi a wurinsa akwai Imam Malik ibn Anas إمام دار الهجرة أكو إسحاق ابن راهوية كو كتي ابن راهويه كو ابن راهوية سوما لما حديثي سنة كما إسحاق ابن راهوية سنة أكو حماد بن سلمة سنة أكو شعبة سنة أكو سفيان ابن سعيد الثوري سنة أكو سفيان ابن عيينة ودنا سنة دكتكم ما لمن دسك رويتو ونا حديثي دقوجن يحيى بن سعيد الأنصاري wannan ita ce hanya mafi ingantuwa ko hanyar da ta inganta cikin hanyoyin wannan hadisi wadansu malaman hadisin suka ruwaito shi daga wato Sa'd bin Abi Waqqas amma bai tabbata ba wannan ita ce hanya ingantacciya da ya tabbata sannan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya mayar da shi ya zanto shi ne muqaddimar littafin sa Sahihul Bukhari da ya yi littafi da ya yi bismillah ya kawo inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai ya kawo wannan hadisin innamal a'malu binniyat din ya mayar da shi shine muqaddimar littafinsa domin ya nuna mutane cewa kowane irin aiki da zaka yi ba ki zantowa abin kirgawa a wajen Allah sai in ya zanto ka yi shi da kyakkyawan niyya domin ya nuna mana tsadar ikhlasi a cikin ayyuka sannan malamai da dama sun yi magana kan matsayin wannan hadisi har wato Abdurrahman bin Mahdi ke cewa da zan samu damar wallafa littafi da ya shafi babi babi na hukunce hukunce to da sai na mayar da wannan hadisi ya zanto shine muqaddimar kowane babi idan na zo babun tsarki na ce babul gusli sai ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sannan ya cigaba da yin bayani akan tsarki in na zo babun alwala na ce babul wudu'i sai ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sannan ya cigaba da yin bayani akan alwala yace kowane babi da sai na sanya wannan hadisin inda zan yi littafi in wallafa hukunce hukunce a cikin sa Imam Shafi'i yake cewa shi wannan hadisi na innamal a'malu binniyat binniyat shine sulusun ilimi gaba daya abinda ake nufi da sulusun ilimi kashi ɗaya bisa ukun ilimi yace wayadkhulu fi 70 baban min al-fiqh hadisin wannan guda ɗaya zai iya shiga babi ɗaya ɗaya har guda 70 daga cikin babukan fiqh zai shiga babin wanka zai shiga babin alwala zai shiga taimama zai shiga kowanne babi na fiqh har kusan babi 70 zai iya shiga daga ciki kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ke cewa wannan hadisi hadisai ne guda uku wanda aka yana ɗaya cikin hadisai guda uku wanda akan su ne gaba ɗaya aka gina ayyuka hadisi na farko hadisin innamal a'malu binniyat hadisi na biyu hadisin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hadisi na uku hadisin Nu'man ibn Bashir wato innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbali wadansu malamai sun yi mata sharhi dan su nuna me yake nufi yace domin dukkanin ibada dukkan abin da aka halitta bawa domin sa abu ne guda biyu fi'lul ma'murat wa tarkul mahzurat abin da duk shari'a tace kai, wato aka umarce ka cewa kai abinda shari'a ta hana, aka ce lalle ka nisance shi. Yace to wannan yana cikin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yace na hukun su sai shubha, abinda yayi kama da halal yayi kama da haram, ka kasa sanin wani aji ya kamata ka sa shi, to wanda wannan ga kaida kamata yayi ka nisance shi. Yace to hadisin Nu'man ibn Bashir ya biya ka wannan babu. Yace to kuma su ayyukan nan da shari'a tace kai ko tace ka bari, imma dai ya kasance wato ainihin abu ne da ya shafi aikin kansa, to wannan aikin baya zamantowa karbabbe in na cewa ayi din ne sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi umarni da shi. Wannan shine abinda hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yake nuni gare shi. Imma ya zanto kayi a bisa ga tsarin da Annabi ya ce, amma a zuciyarka baka nufaci Allah da shi ba, za ka samu lada? Ba za ka samu lada ba, dole sai in ka nufaci Allah. Yace wannan shine hadisin da Umar, hadisin Umar ke nuna wa cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. A takaice wannan bayani kan wannan hadisi kenan. An amirul mu'minin, an karɓo daga sarkin mu'minai. Sarkin mu'minai kuma shine yace Abi Haf, wato baban Haf. Lafazin Haf a larabce ɗaya ne daga cikin sunayen zaki, sukan ce masa Haf, sukan ce masa Atat, sukan ce masa Aglab, sukan ce masa Hizabr. Zaki yana da sunaye ɗaya har guda ɗari a cikin, idan ka duba kamus din larabci. Ana cewa Umar ɗan Khattab Abu Haf ba dan komai ba sai dan saboda jarintarsa, kuma yana alfahari da wannan alkunya ta Abu Haf, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yayi masa alkunya da cewa Abu Haf Amirul Mu'minin. Umar ɗan Khattab shine mutum na farko daga cikin sahabbai wanda suka yi shugabanci a bayan Annabi da ake wa lakabin Amirul Mu'minin radiyallahu anhu. Yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yaqulu yana cewa innamal a'mal binniyat, innamal a'malu lalle sani ayyuka binniyat, suna tare da niyoyinsu. Innamal a'mal sani dai ayyuka kadai sukan zama ayyuka ne, binniyat yayin da ya kasance an yi su tare da niyya. To a nan gurin duk aiki ne ake maniyya ko kuma akwai ayyukan da ba a yi wa niyya? Waɗansu malamai suka ce dukkan ayyuka ana yi musu niyya, waɗansu malamai suka ce akwai ayyukan da ake musu niyya akwai wanda ba a musu niyya. Abinda ake kira da al'amala nan gurin al'amalu shari'iyya, ayyukan da suka shafi shari'a kai tsaye, kamar alwala, kamar sallah, kamar zakka, kamar abin da ya shafi wato ainihin azumi. Dukkan aikin da yake ibada ne tsantsa, shi ne ake nufin cewa yana bukatar niyya. Amma akwai ayyukan da suka shafi ɗabi'ar ka ta ɗan adam ta yau da gobe, zama, tashi, kwanciya, kishingiɗa, cin abinci, shan ruwa, yin wanka, sanya tufafi da sauransu, waɗannan duk sunansu ne ayyuka. Amma yanzu waɗannan ayyukan suna bukatar sai ka musu niyya? Baka bukatar kai musu niyya, dan za ka zauna ba wani bukatar niyyar zama, dan za ka tashi ba abinka bashin sai ka niyyar tashi, dan za ka kwanta, dan za ka kishingiɗa, dan za ka tsuguna, dan za ka yi magana baka cewa bari in yi niyyar yin magana sannan in yi, wannan ba a bukatar wannan. Ashe al'amal da aka ce ayyuka, idan matambaye tambaye ka shin ana nufin ayyuka gaba ɗaya ko kuma wani sashi na ayyuka, ansa anan sai ka ce ba ayyuka gaba ɗaya ba. Abinda ake nufi da ayyukan da ake maniyya shine dukkan ayyukan da suke shari'a ce ta ce a yi su, to suna bukatar niyya. Su ma daga cikin ayyukan da shari'a ta ce a yi, ba dukkan su ne suke bukatar niyya ba, akwai wanda za ka yi su da niyya, akwai wanda ba sa bukatar niyya. Irin wanda aka ce suna bukatar niyya shine ayyukan da suke ibada ne tsantsa, kamar sallah ibada ce tsantsa, kuma amfaninta yana takaituwa akan ka, baya ketare kai ya je kan waninka. Kamar azumi ibada ce tsantsa, amfaninta yana takaituwa akan ka, baya ketare kai ya je kan waninka. Amma kamar zakka fa ibada ce tsantsa, ko akwai wani bangare na ihsani a cikinta? Akwai bangare ihsani a cikinta. Alherinta yana takaituwa akan ka kai kadai, ko yana ketare kai ya je kan waninka? Yana ketare kai ya je kan waninka.
kamar al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, sai ibada sai tsantsa? A'a, ibada sai ba tsantsa gaba ɗaya ba, dan akwai alherin bakin ka kadai yake tsayawa, ba yana ketarewa yaje kan wa, yaje kan waninka. To dukkan irin ayyukan da suke ba ibada sai tsantsa ba, ko kuma alherin su ba kanka kadai yake tsayawa ba, zai iya ketare kai je kan waninka. Niyya za ta sa ne ka samu lada akan wannan ayyuka, amma idan kai su ba tare da niyya ba, ayyukan sun yi ba a cewa ba su inganta ba, sai dai maganar samun lada ne kuma, to wannan kuma sai dai an wata hanyar da ba. Zakka ko da karfi sai an kwace a wurinka an bayar, idan akwai gwamnatin musulunci kaga ba ka yi niyya ba amma an kwace an bayar, an sauke maka wajibi amma ba ka da ladan niyya, yanzu kana da ladan me? An dai sauke wajibi a ranar haya ba za a bi ka bashin wajibci ba, kai ake bin ka bashi dole ne ka bayar, sai ka karɓi aro na abin hawa ko ka karɓi aro na wani abu daga cikin kayan bukatu na rayuwa ta yau da gobe, mayarwa ya zama dole ko da niyya ko ba niyya. In baka yi bawa mai shi zai zo kwace, idan ya kwace kaga haƙƙi ya sauka akan ka, ba abin ka bashi amma ba wani lada a ciki, tunda mai ba niyya, amma mayarwar ta maidu ko bata maidu ba? Ta maidu. In aka kwace zakka da karfi, zakkar ta yi. Idan kuma ka tashi yin sallah, wannan dole sai da niyya. To duka abin da yake ibada tsantsa dole sai da niyya. Abin da yake ba ibada bane tsantsa, kila sharadi ne na yiwuwar ibada, wannan baya bukatar niyya. Shi yasa suka zo suka ce shin alwala dole sai an mata niyya ko ba dole bane sai an mata niyya? Sai malamai suka ce biyu. Wadanda suka ce dole sai an mata niyya, aka ce saboda me suka ce alwala ibada ce tsantsa? Wadanda suka ce ba dole bane sai an mata niyya, aka ce saboda me suka ce ba ibada ba ce tsantsa? Sharadi ne na ibada, sharadin sallah ba ta yiwuwa sai da me? Alwala. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydikum idza qumtum, kaga ai sharadi ne. To wanda suka dauke ta a matsayin sharadi sai suka ce ai sharadi baya bukatar niyya, kawai sai dai ka yi shi haka. Kamar yanzu sharadi ne a cikin sallah ka suturci al'aura, shin suturci al'aura nan kuma sai kayi niyyan zan suturci al'aura? Ba sai kayi ba, saboda sharadi ne na sallah baya bukatar niyya. To sai suka ce alwala ma ba ta bukatar niyya, amma zance mafi inganci alwala ibada ce mai zaman kanta, ko da sallah ko ba sallah, in dai aka yi ta dai ibada ce. Saboda me? Saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna cewa dukkan mutumin da ya yi alwala ya cika alwalan nan yadda ya kamata, to alwalan nan za ta zanto sanadiyar kankarewar zunubinsa, tana karkaɗe zunubinsa kamar yadda itaciya busasshiya take yin girgiza ganyenta ya zuba. To kaga tunda har ya kasance alwala tana da wannan matsayin, ta zama me? Ta zama ibada. Saboda haka dole sai an yi mata me? Sai an yi mata niyya kenan. Dole sai an yi mata niyya kenan. To amma sauran sharuɗa kuwa, idan ka fuskanci alƙibla kawai ba tare da ka tayar da sallah ba, kana da lada? Ai ba wata ibada da kai ba, ibada ba ne ba. Amma in ka zo yin sallah, sharuɗi ne ka fuskanci na alƙibla. Suturci al'aura yayin yin sallah, wannan sharuɗi ne. Amma ka suturci al'aura ba tare da ka yi sallah ba, kana da lada? To saboda haka dukkan ayyukan da suke wato ainihin sharuɗa ne, shine suke cewa ba lallai ne sai an musu niyya ba. A takaice dai, innamal a'malu binniyyah, lalle ka sani ayyuka sai da niyya. Wani irin ayyuka? Ayyukan da suke ibada ne tsantsa, banda ayyukan da suka shafi ɗabi'a ko al'adunka na yau da gobe, ko kamar ci kamar sha kamar zama kamar kwanciya, wannan ba sa bukatar niyya. Banda abin da ya shafi biyan bashi, wannan baya bukatar niyya. Banda abin da ya shafi mayar da kayan aro, wannan baya bukatar niyya. Banda abinda wato ainihin ya shafi aturuk, dangogin ababai da aka ce ka bari, baka cewa sai na niyyan bari a zuci sannan in bari, wannan dole ne ka bari ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba, kuma in ka bari din su yi. Don haka idan aka ce al'amal, ana nufin al'amalu shar'iyya, ayyuka na ibada na yau da gobe, bin niyya, lalle suna tare da niyya. Ma'ana ba a kirga aiki a matsayin aiki sai da niyya. Sannan sai sai ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, wa inna ma kuma sani dai kadai, li kulli mri'in, na ga kowane mutum, yana tabbata ga kowane mutum, ma nawa, irin abin da ya maniya. Sani dai kadai abin da yake tabbata ga mutum shine abinda mutum ya niyyata a cikin zuciyarsa. Abinda duk baka niyyace shi a cikin zuciyarka ba, to ba. Kuma suka ce idan mai farilla ya zo bi mai nafila, shi ma ya halatta. Shi mai farilla ya yi niyyan farilla, yana da ladansa na farilla. Shi liman da yake nafila ya yi niyyan nafila, yana da ladansa, domin wa inna ma li kulli mri'in ma nawa. Kowane mutum abin da ya wani ya shi za a bashi. Wannan asali ne babba da malamai ke kafa hujja da shi kan al'amurra da dama, wato shi yasa ake cewa hadisin nan shiga babuka masu tarin yawa. Hadisin yayi maganar hijira. Abinda ake nufi da hijira shine mutum ya kaurat daga gari na musulunci ya zuwa ga gari, wato daga garin kafirci zuwa ga garin musulunci. Wannan shine asalin hijira. Mutum ya kaura daga garin da yake na kafirci da ba a baka yancin addininka zuwa ga garin musulunci wanda za a baka yancin addininka. Wannan hijira wajibi ce, kuma abu ne mai falalan gaske. Shi yasa kowa cikin Alkur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa sahabban annabi kashi biyu, akwai al-muhajirun akwai kuma al-ansar. Su al-muhajirun din kullun aka zo kawo ma labari su ake fara gabatarwa. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. دك إن داك روسيا أنفار أنبتن مهاجرون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سأكذوا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم. متانا مدينة كرام. Saboda nuna falon hijira kullun su ake fara gabatarwa kafin a zo kan al-ansar. Sannan a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin ya yi rabon ganima daga cikin ganiman da aka samu a yakin Hunaini, sai ya fifita waɗansu sababbin shiga musulunci da rabo mai tsoka. A kuma wanda lokacin bai shiga musulunci ba kamar Safwan, annabi ya ba shi rabo mai tsoka cikin ganima. Akwai wato ainihin Abu Sufyan wanda a fatawa Makka ya musulunta, ko a bai da shi ga musulunci bauta ɗaya ko biyu aka zo rabon ganima, annabi ce a ba shi raƙumi 100. Ga waɗansu sun dirya musulunci ko tunkiya ba ba su. Sai mutanen Madina suka nuna damuwa, suka nuna wato kosawa, yaya aka yi su aka ba su haka, wani irin rabo aka yi aka ba waɗancan da yawa, su har yanzu ba ba su komai ba. Bayan su suka yi wa addini hidima, suka yi jihadi, ga wani ya zo yanzu nan ya shiga musulunci wata ɗaya an zo an ba shi raƙumi 100, su ba ba su ko tunkiya ba. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya ku mutanen Madina, shin ban same ku ba batattu Ubangiji ya shirya da ku a sanadiyan zuwa nan? Ban same ku ba a rarrabe Ubangiji ya haɗa kanku a sanadiyan zuwa nan? Ban same ku ba kaza? Yana goranta musu irin halin da ya same su kafin bayyanar musulunci da irin canjin da suka samu bayan bayyanar musulunci. Suka ce, lalle kai gaskiya cikin duk abin da ka faɗa. Sai annabi ya ce, amma kuma fa kuna da dama ku rama, kuna da dama ku ce shin ba ko loka ba daga garinka muka baka masauki? Shin duniya ba ta kika ba mu muka zo muka baka kariya? Shin ba yawan kaza ba? In kun rama ga kuma ba ku yi laifi ba. Sai ce, ya ku mutanen Madina, shin da yanzu ba zai faranta muku rai ba a ce wani an bashi raƙumi 100 ya tafi garinsu, wani an bashi raƙumi 50 ya tafi karkararsu, wani an bashi dukiya kaza ya tafi ƙauyensu, ku kuma kun ɗauki annabin Allah kun tafi da shi garinku, da ku da su wani rabo mai tsoka? Wanda aka nuna raƙumi 100 ko wanda aka bashi annabi ya tafi da shi gidansa? Suka fashe da kuka don murna. Ya ce, wannan su ɗauki wata hanyar su yi nan? Ya ce, wallahi da na bi hanyar mutanen Madina. A shahid inda nake so in kawo da na kawo wannan kissar, sai ce, falawlal hijratu lakuntum ra'an min al-ansar. Ba dan falalai hijira ba, da na zaɓi in kasance ɗaya daga cikin mutanen Madina, amma hijira ta fi ta falala, don haka a kyale ni a matsayin muhajiri ne sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu nan yin nan mai falalai hijira, to ko muka ce hijira shine tiraka daga me, daga garin da yake na barna zuwa ga garin da yake na alkhairi. Wannan hijirar idan mutum yana son ya yi ta ya samu lada, to shine dole sai ya kasance ya yi ta domin Allah, kuma ya yi ta domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wani zai iya cewa da kai, to ai ana yin abu ne domin Allah kadai, dan me aka rafa manzon Allah a ciki? صلى الله عليه وسلم da sai a ce ba man kana hijiratuhu ila man ila Allah domin Allah shi ke da wuta shi ke da aljanna shi ke ba da sakamako amma me yake na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki aka ce wa rasulihi aka ce fa hijiratuhu ila Allah wa rasulihi shine ibn al-qayyim a cikin littafin zadul muhajir sai ya fassara yace wa man kana hijiratuhu ila Allah wa rasulihi yani man kana hijiratuhu ila Allah bit tauhid wa rasulihi bit ta'ati wal mutaba'ati فهجرته إلى الله ورسوله هجرة زوى الله سنك قولة زوى دريش تهنية توحيدي هجرة زوى الله سنك قولة زوى دريش تفسكر طاعة دبيعية يد باع بوتام قوة في الله تهك باع وقوة بيئية سوى ثم زوى الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فقلوه وما نهاكم عنه فانتكم شين معنى إلى الله وتقي هجرة زوى الله تفسكر توحيدي دوميان فدنشي يباك فاكمكو wa rasulihi da aka ce zuwa ga manzansa ta fuskar koyi da annabin da ya masa da'a da ya masa biyayya tunda shine ya bada umarnin a hijira din amma ba wai dan shi annabi shine zai bada lada ba wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wanda ya hijira domin duniya da zai samu aurati yankuha ko dan wata mace da zai aura to zai ka ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wannan sakamakon hijirar suna nan kan abin da ya hijira domin sa ma'ana dukkan wanda ya hijira daga wani gari zuwa wani gari ya zanto abin da ke cikin zuciyarsa shine dan ya ci ribar abu iri kaza dan ya samu sakamako iri kaza na duniya to wannan abin shi kadai ne abin da wato wahalar ta hijira za ta kare akai ko ya samu abin ko bai samu ba ba da ladadi a wurin Allah haka wanda ya hijira domin auren wata shima wannan abin shi kadai ne abin da hijiransa za ta faru ta kare akai ko ya samu auratu ta ko bai samu auratu ta ba dai ba ya zaladan komai a wajen Allah ta'ala wadansu malamai suka ruwaito hadisi cewa akwai hadisin wani sahabi da ake kira Muhajir Ummu Qais wanda yana neman wata baiwar Allah cikin mummunai da aure sai ta yi hijira ta tafi Madina shi ko da ba ya zama yanzu a Madina to da ta yi hijira shi ma sai ya nade kayansa zai hijira kawai ya tafi Madina ba irin hijirar Umar bin Khattab wanda suka gudo domin addini shi ya zo ne gaisuwa da roƙon iri hijira ba hijira ba zaurarci ba gaba daya a takuɗa da juna to wa a sanadiyarsa ne sai annabi ya faɗi wannan hadisi ya ce fa man kana hijiratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijiratuhu ila ma hajara ilayhi gaskiyar al'amari wannan bayani bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne da'ifi cewa akwai wani mutum mai suna Muhajir Ummu Qais wanda ya hijira saboda matar da yake kira Ummu Qais hadisi ne ba ingantacce ba bai tabbatar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka a nan gurin da annabi ya faɗa ayyuka ya ce innamal a'malu binniyat ya nuna ayyuka dole sai an musu niyya kuma ya nuna kowane mutum abinda yake mallaka shine abinda ya maniya to shine sai ya buga misali akan ɗaya daga cikin ayyukan da ake musu niyya sai ya kawo mai hijira dan kuma kai kuma kai ta kawo sauran ayyukan da sake shiga wato karkashin abinda ake kira al'amal kamar buga misali ne da annabi yayi abin ya faru bai faru ba ya buga misali ne da shi duk wanda ya hijira dan Allah to ga sakamakonsa duk wanda ya hijira dan wani abu sai ya faɗi dangogin ababen da mutane ke bukata a rayuwarsu duk abin da mutane ke kokowa a kansa abu ne guda biyu dukiya da kuma mata dukiya wannan sananne ne mata saboda su ne ake samun zurriya Allah kuma dama ya ce wannan ababen guda biyu su ne rayuwar almalu wal banuna zinatul hayatid dunya amma dai wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba to saboda haka wannan shine abinda wannan hadisi ke nunawa a takaice sannan ita niyya tana da bangarori guda biyu bangaren farko bangaren da ya shafi fiqhu zalla a nan gurin niyya ana kawo ta ne saboda rarrabe tsakanin ibada da ibada saboda rarrabe tsakanin ibada da al'ada rarrabe tsakanin ibada da ibada kamar rarrabe tsakanin azhar da al'asr rakawai huda ke tsarin karatu ɗaya ake yi siffar da ake yansu duk iri ɗaya ce me ke bambance cewa wannan azhar ce wannan al'asr ce niyya bambancewa tsakanin ibada da ibada dai kuma azumi. Ana dinka azumin kaffara ta rantsuwa za ka yi guda uku, ga azumi guda uku kuma a kowane wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar cewa a rinka yi a ranar 14 da 15, a ranar 13 da 14 da 15 ga kowane wata. Wannan zai azumi guda uku na rantsuwa, kaffarar rantsuwa. Wannan zai azumi guda uku na ayyamul bidi 13 da 14 da 15 da Annabi ya sunnanta yin su. Menene zai bambance tsakanin wannan hukun da wannan hukun? Niyya. Amma wajen sufar akwai bambanci, domin kowanne dai ya daina ci ne, ya daina sha tun daga lokacin da alfudur yake to zuwa ga mai, zuwa ga lokacin da rana za ta fadi har sau uku. Abinda kawai ya bambance cewa wannan ayyamul bidi yayi azumi ne na mustahabi, wannan kuma azumi ne na kaffarar rantsuwa. Abinda kawai ke bambance su shine mai niyya. Saboda haka ana zuwa da niyya saboda bambance tsakanin ibada da ibada, tsakanin farilla da nafila, tsakanin kaffara da bakanci. Duk abinda ke bambance wannan niyya. Sannan ana zuwa da ita don bambance tsakanin ibada da al'ada. Wani zai iya kin cin abinci saboda yana yajin cin abinci, kamar yadda yan kurkuku suke a wani gari, yace yau wannan yinin gaba ɗaya ba zai ci abinci ba, awa 12 an kawo masa abincin sahu bai ci ba, an kawo na rana bai ci ba, har dare bai ci ba. Yanzu ya yi awa 12, kai kuma ka tashi da niyyar azumi ka ba ka yi awa 12, akwai bambanci tsakanin ka da shi ko babu? Ta fuskar me niyya. Kin cin abincin kadai ba shi ya mai da abin ba, shi wancan yajin cin abinci yake, kai kuma me kake yi? Ibada. Abin da ya bambanta ka tsakanin ka da shi shine niyya. To kun ga niyya, wannan ita ce niyya a babin ta na farko, babu fiqhu kenan, babin da ya shafi ayyuka, alakar niyya da ayyuka din. Dan ta bambance tsakanin ibada da ibada, ko dan ta bambance tsakanin ibada da al'ada. Sai babanta na biyu shine alakar niyya din da wanda aka yi aiki domin sa, shine wa? Shine Allah subhanahu wataala. Can guri idan kai niyya kyakkyawa ta sallan azhar, a irin tsarin da ake yin niyya, ka sallaci raka'a hudu, sallah ta inganta. Idan kai azumi tare da niyyar da ake bukata ta yin azumi, azumi ya inganta. Yanzu sai kai niyya kashi na biyu kuma kafin maganar lada ta zo, shi ne kyakkyawan niyya tsakaninka da wa? Tsakaninka da Allah. Ya zanto kayi wannan azumi, kayi wannan sallah, ka fitar da wannan zakka, dan saboda me? Neman kusancin Allah ta'ala. To wannan niyya a wannan bangaren nata na biyu ba ta shiga babukan fikihu, tana shiga babukan tauhidi ne. Malamai da dama sun yi wallafa akan niyya, amma ta wannan bangaren ba ta wancan bangaren ba. Can bangaren farko bangaren fikihu, nan bangare na biyu bangaren me? Tauhidi. Kuma dukkan su kowanne yana kafa hujja da hadisin mai innamal a'malu binniyat. Wannan ya shafi ayyukan kenan, bangaren fikihu kenan. Amma wa innama likulli mri'in ma nawa, bangaren da ya shafi mai tauhidi. Abinda ka niyyata shine abinda zaka samu. Kayi niyya ta gari tsakaninka da Ubangiji, Allah zai baka lada. Kayi mummunan niyya, menene? Ba lada kenan. Amma idan kayi niyyar da aikin ya inganta, aikin ya inganta, amma ba lada a wurin Allah. Ina fatan kun fahimta. Saboda rashin bambance wannan zai haifar maka da matsala da dama. Sai a ce ga mutum ya yi sallah ta inganta amma ba lada, sai kai mamaki. To saboda ya yi niyyar da ta shafi aiki ta yi kyau, amma niyyar da ta shafi wanda ake yin aikin dominsa ba ta yi kyau ba. Niyya a babinta na biyu ta cewa abinda ya shafi bangaren tauhidi, wato ainihin tana da malamai kamar yadda na faɗa sun yi wallafa-wallafa a kai. Kuma a cikin Alkur'ani mai girma Allah na fassara wannan niyya da irada. Yaso da dama sai kawo lafazin irada, amma yana nufin niyya. Da yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa la tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Ma man kana yuridu al-ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Wannan al-irada duk inda aka kawo ta shine ake nufin niyya. Kuma wace irin niyya? Ta biyu din da wanda ta shafi mai babun bangaren tauhidi, kadaita abin bauta da dukkan niyyar da zaka yi wajen aiwatar da ayyukanka. Kayi niyyar sallah azhar, kayi azhar azhar ta inganta, amma kayi niyyar kuma a bangare na biyu domin Allah baka lada, akwai lada. Kayi domin wani ya gani, lada ya rushe, babu lada a wajen Allah. Da wannan ne kuma malami suke cewa har yanzu kenan idan mutum ya yi aiki ya sanya ya nufaci wani da wannan aikin ba ya da lada a wajen Allah. To amma kuma abin na iya zama kashi biyu. Ta iya yiwa farkon lokacin da za ka yi aikin ka yi shi domin Allah, ka tashi da niyyar domin Allah, kana cikin aikin kafin ka karasa sai riya ta shigo. Wannan riyar da ta shigo a tsakiyar sallarka kafin ka karasa, bayan a farkon niyyarka ka yi domin Allah, domin namun kusancin Allah, kana cikin sallan ka yi raka'a biyu ka shiga ta uku sai ka yi waɗansu baki, sai ka rinka yin wani ruku inda ta zuba kayansa, da wata tsayuwar da ta zuba kayi, da wata cikakkiyar natsuwa, yanzu ka ga riya ta zo a tsakiyar aiki ba a farkon aiki ba. To wannan riyar da ta kawo maka bakunci a tsakiyar aiki za ta iya rushe aikin? Ko kuma a'a, niyyar da kai tun farko ta domin Allah ta fi karfin wannan riyar, ba za ta iya faɗa da ita ba? Ba ku ce kome ba. Waɗansu malaman suka ce matukar ka fara niyyar ka kyakkyawa, riyan da ta zo ba kowa ba sai ta rusa ma aikinka ba, aikinka na nan da cikakken ladanka wajen Allah. Wannan riyar ba sai ta rusa maka ba. Waɗansu suka ce a'a, ayyuka iri biyu ne, imma aikin da yake akhiruhu murtabitun bi awwalihi, imma aikin da yake akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi. Akwai aikin da yake farkon sa da karshen sa yana hada da juna. Yanzu raka'ar karshe a cikin sallah tana hada da juna da raka'an farko. Suka ce aiki irin wannan wanda karshen sa na hada da farkon sa, to in kai kyakkyawan niyya da farko koriya ta shigo ba sai ta rusa maka shi ba. Ina fata an fahimta. Saboda in dai farkon ya inganta, to karshen ma suka ce zai tafi a haka. Wannan riba ta yi ta rusa shi ba, saboda azumi sallah akhiruhu murtabitun bi awwalihi. Amma akwai da akhiruhu ghayru murtabitun bi awwalihi ka qira'at al-Qur'an al-Karim, kana cikin karatun Qur'ani da kyakkyawan niyya kai izifi biyu da kyakkyawan karatun ka dan Allah, sai waɗansu suka zo baki, ko sai wani ya zo yi karatun ya burge shi yake saurare, sai ka ƙara koda muryanka dan ka burge shi. To sai suka ce wannan izubin da kai ka samu, wannan kuma yanzu daga ayar da ka fara wannan koda murya din ya rushe, saboda kira'a farkon ta baya da alaka da karshenka. Inda kai kyakkyawan niyya kana da lada, inda kai mummunan niyya ko baka da me, baka da lada. Amma sallah ko akhiruhu murtabitun bi awwalihi, haka azmi akhiruhu murtabitun bi awwalihi. Saboda haka wannan da haka malamai suke rarrabewa. Idan kuma zanto aikin baka fare shi ba, da kana zaune baka da niyyar yi, sai kawai ka tashi ka yi shi domin wani, to wannan dama duk an yi ittifaki baka da ladan komai a ciki, baka da niyyar ka yi aikin, sai wani ya zo sai ka yi shi domin wani ko domin wasu, to wannan mutum baya da ladan komai a ciki. Kuma da dama ma malamai suke cewa musulmi baya da wannan ɗabi'ar. Wannan duk wanda ya yi wannan, to ana jin tsoron irin wannan ya fitar da shi daga cikin musulunci, musamman idan wannan aikin ya zanto wajibi ne yin sa kamar sallah. Mutum baya yin sallah da kwata-kwata, sai ya ga waɗansu abokanansa sun zo, ko ya ga wani mutum da yake jin nauyinsa ya zo, ko wanda yake jin kunyarsa ya zo, ko ya je bakunta sai ya tashi kawai ya sallah, domin waɗannan kar su tuhumce shi da cewa baya mai, baya sallah, amma a zuciyarsa shi ba ruwan shi da ita. To wannan akwai hatsarin ma mutum bai zama musulmi ba. Akwai jin tsoron ya ce karkashin faɗin Allah ta'ala, man kana يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
To saboda haka duk waɗannan hukunce-hukunce da waɗansu waɗanda ba su ba suna da alaƙa da wannan hadisi da muka karanta a halin yanzu, kuma ina ganin a nan ya kamata mu dakata tun da wannan ranar farko, ban so mu karanta hadisin da ya fi tsaye ba, dama idan mun haɗa da muqaddima. Kuma wannan hadisin dama shi ne nake ganin mafi hadisin da zai sa mu yi dogon bayani, amma sauran hadisan za mu bi su a sama-sama don dai mu samu cikin kwanakin da neman alkawalin yi mu ga mun sauke wannan littafi gaba ɗaya ba tare da dogon bayani ba. Wannan bayanin da kuka samu dogo, sai a yi haƙuri da jin bayanin dogo tunda mabuɗin littafin ne kawai. Abinda muka karanta da daidai Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.
Ibadarsa da kyakkyawan niyya, amma daga ƙarshe ko a tsakiyar ibadan sai riya ta shigo, shin wannan riya za ta rushe ibadarsa? Muka ce waɗansu malamai suka ce za ta rushe ibadar gaba ɗaya, waɗansu suka ce a'a ba za ta rushe ta ba, waccan kyakkyawan niyya ta farko ta riga ta ci gaban wannan riyan da ta fato. Waɗansu kuma suka kasa kashi biyu, suka ce idan ibada farkonta na da alaƙa da ƙarshenta, ta yadda ba ka iya raba ka yi rabi, yanzu idan an jima ka je ka yi rabi, yanzu ta iya yiwuwa ka raba azumi gida biyu, ka faro shi da ka riga kayi sahur kafin ketowar alfajir, to kuma wajen karfe 10 sai ka dan ajiye ka huta awa biyu, sannan kuma sai ka karasa sauran, kaga ba zai yiwu ba, ya rushe gaba daya. Haka kuma sallah, baka iya raka'a biyu ga sallar da ake mata raka'a hudu, sai ka zauna ka huta ko ka cigaba da hirar ka idan an jima ka karasa biyun, kaga ba zai yiwu ba. To shine ma'ana dukkan ibadar da farkon take da alaka da karshen ta. Suka ce to irin wannan in ka faro ta da kyakkyawan niyya a farko, riyar da za ta zo daga karshe ba za ta iya rusa ta ba. Amma duk ibadar da take farkonta baya da alaka da karshenta, kamar kira'an Qur'ani da muka buga misali, kamar haylala, kamar salatin annabi, kana cikin yi kai kadai kayi wani adadi mai yawa, karatun Qur'ani kayi kamar izubi, daga baya sai riyar ta shigo cikinsa, to wancan na farkon yayi kyau, wannan da riyar ta fado ya riga ya rushe, ka fahimta? To da haka, amma abinda ka buga misali da shi na cewa idan mutum ya zo ya gama yayi rayuwa mai tsawo shekara 30 ko 40 yana cikin addinin da ba na musulunci ba, daga baya sai ya shiga musulunci, to a nuna shigarsa na musulunci ya kankare masa wancan, wannan ba da alaka da waɗannan. Wancan akwai nafsi ne akai kalala, wannan ko babu nafsi kalala akai sai ijtihadi, ka fahimta? Maganar mutumin da ya zo ya shiga, wato ya tuba daga barnar da yake ta kafirce ya shiga musulunci, cewa in ya shiga musulunci ya kankare, wannan akwai nassi karara, Qur'ani da hadisi. Amma wancan ku babu nassi karara, dole ijtihadi ne yake, shi yasa malamai suka yi sabani. Ina fatan ka fahimta. Yawwa. Abu Hafs. Kuskure ne. Ai Hafsu ne wancan. Wancan kuma Hafsa, akwai ta'u ta'anis a ƙarshe. Hafsatu. Wannan kuma Hafs kaga muzakkar ne. Saboda haka kuskure ne a ce Abu Hafsa, wato yana da ƴa mai suna Hafsa. Kuskure ne Abu Hafs. Wato Hafs din a Larabta zaki. Ana ce masa baban zaki saboda jarumtakarsa. Shi Umar al-Khattab. Na'am. Eh?
zamu tura da bango ya fita mana sallar ko kuma a don da mu dai ku tare da kowa da sallar ku ne sai ku da ku ku sallar ma ku 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 ku
wannan da ta faɗa a kwanakin baya ko cikin azumi ne cewa idan mutum ya zo ya samu liman a rak'an ƙarshe har liman ya ɗago daga ruku'i kai kuma ka shigo masallaci za ka yi wannan sallar za ka yi niyya ka bi shi a nan za ka yi niyyar yin sallar ka ne da kai kaɗai ka bi shi shi liman duk wannan a cikin wa'innama li kulli imri'in ma nawa lokacin da ka bi shi ka tabbatar da baka samu komai ba za a yi raka'a za a yi mai za a yi tahiyya ka tashi kuma ka suka kawo sallar ka cikakkiya yanzu nan abinda liman ya dauke maka shine ikama ka amfana da bin liman da ababai guda biyu abu na farko ya dauke maka ikama abu na biyu kuma kana da lada na jam'i sallah dai baka riske ta ba akwai bambanci tsakanin riskar sallah da riskan jam'i riskar sallah ba su yi wa a ce ka riski sallah sai ka riski wani adadin rak'o'i ko da guda ɗaya ce ko da ka same shi a cikin ruku'i a raka'an ƙarshe sai ka yi ruku'i ka bi shi kana da wannan raka'ar idan ka tashi yanzu ka riski abu biyu ka riski sallah ka riski jam'i domin yanzu suko za ka yi kawai na abin da baka samu ba amma idan ya riga ya ɗago daga raka'an ƙarshe ruku'i daga raka'an ƙarshe yanzu kawai maganar sallah ta kubuce maka amma jam'i bai kubuce maka ba wannan ko a tahiyya ka samu limami kabbara za ka yi ka shiga kana da lada gurgudan wannan abin da ka samu a ciki saboda annabi ya ce ma adraktum fasallu ma adraktum abinda duk kuka riska fasallu ku sallace shi kaga wannan ma din siga ce daga cikin siga ta umum lafazi ne daga cikin lafazi na umum ko menene a cikin sallah kuka riska ko da abin karshe ne ku sallace shi tare da liman haka annabi ya umarni umarnin annabi ku ba abin sa a tafi wa in tuti'uhu tahtadu lalle idan aka bi umarnin annabi akwai lada a ciki da aka imam ibn hajar yake ko me ka samu liman a ciki ka bi idan aka yi sallama ka tashi ka kawo cikakkiyar sallar ka kuskure ne abin da wadansu suke sai su tsaya sai ai raka'an ƙarshe sai raka'an ƙarshe sai su tsaya suna tsaye in liman ya yi sallama kuma zo su cika tun ki bin umarnin annabi annabi ya ce ba adrakatun fa sallu kun ki sallatanta sai dai kila mu ce saboda ba su sani ba wannan asallahu an yatuba alayhi amma dai mafi abin da ya kamata shine ka zo ka bi idan ka samu limami a ciki sauransu ko zai an karsa ya ba je ba har yanzu kan tambayar sa sai suka rabu da juna idan suka rabu da juna wato ya kasance a su uku ne suka zo suka riski liman ya riga ya dago daga ruku'i a raka'an karshe kamar yadda yake cewa shi sai ya bi liman su kuma sauran da suka bi liman wato da ya bi liman aka yi sallama sai ya tashi ya kawo abin da yake kansa na sallah su kuma sai suka salamce sai suka tashi suka sake jaddada sallar su su biyu suka gabatar da daya ya musu limanci kai da ka da aka yi da liman ya sallama ka tashi da kanka ka ci gaba da sallar ka kafi su dacewa da daidai abin da aka yi su cewa ba a cewa wato ba su da sallah sallar su ta yi amma yanzu sun shiga cikin makaruhanci karhancin maimaita sallah a masallaci mai imami ratibi wanda makaruhi ne kamar yadda hadisi da asaru sahaba suke nunawa da kuma maganganun magabata amma kai ko baka maimaita jam'i ba jam'in da ka samu shi kai amfani da shi saboda haka kai ka tafi kan hadisi ne ma adrakatum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu to su kuma fa sallu sun sallaka kuma daga baya suka walwale sun shiga sun fita kenan saboda haka dai abin da ya kamata mutum ya yi daga lokacin da duk mutum ya riski limami a cikin kowane yanki na sallah liman ke cikin mutum ya bi shi ina fata an fahimta Allahu a'lam akwai tambayoyin rubuce ko daga kai sai mu bi rubuce eh kamar ya mai misali bambanci da juma'a da nan juma'a raka'a biyu ne na baka samu zuwa ma ka samu jami'i ka fahimta ai mun ce rizkin sallah da rizkin jami'i da ban saboda haka ko ranar juma'a ne ka zo limami yana cikin attahiyatullahi sai kai kabbara da niyyar azhar ka shiga ciki wayannama likulli imrin manawa shi yayin niyyar juma'a ya samu kai zaka yi niyyar azhar ka shiga ciki yanzu ka rizki jami'i dan annabi ya ce ma adrakatum fa sallu to ka ko sallata ne ana yin sallama sai ka tashi ka warka kawai in ka guda hudu tunda asar na Abdullahi da Mas'ud da yake cikin Abu Dawud da ya ruwaito cewa dukkan mutumin da azhar ta juma'a ta kuma ce masa sai sallaci azhar raka'a hudu ba kamar yadda waɗansu abin nan yan bid'a suke cewa idan ita juma'a farilla ce ta wannan yinin dan haka mutum na iya raka'a biyu ko shi kadai ne a gidansa in ya zo masallaci an gama kawai sai raka'a biyu a gida kowa ko a rumfarsa ta kasuwa ya raka'a to kaga wannan abin da zaka ce musu yanzu a wannan mazhabin naku da ke cewa kowa ya raka'a biyun sa duk inda ya ga dama kenan ba dole bane masallaci na je masallacin tunda farillan wannan yinin ce kuma ba sharadin a je a yi ta cikin jama'a kafin ta yiwu kowa na iya yi shi kadai ashe zuwa masallaci bai zama dole ba ashe sai yanzu na a gida in yi ta ni da matana mu zo na angonmu a masallaci kowane masallaci na kan salawatu su yi juma'a su kadai idan ko mutum ya faɗa haka ya tabbatar cewa ya taɓa shiryar da annabi bar sahabba ya kai saboda haka ba a fahimtar addini da gaggawa a hankali yake bin al'amura da kuma bincike da kuma natsuwa idan ya kama matsala za ta sa ka yi bincike na shekara guda kai bincike na shekara guda ka kai zuwa ga sakamako tabbatacce ya fi ka yi gaggawa ka zo ka faɗa abu kuma daga baya ka zo ka kasa warwarewa saboda illar da shaidan kewa mutum sai ya ziga ka kai magana cikin taro to kuma da an ɗan yi tafiya sai a gano kuskure ka faɗa to sai ka ji tsoron ka zo ka dawo ka ce jama'a na yi kuskure abin da na faɗa kai da kanka ka san kuskure ne amma wai tunda ka riga ka faɗa a da magana ta zama zaren gunu ba ta komawa to sai a tafi akan haka ai ta rigima da kai cewa dai lalle haka za a yi to saboda haka nake nasihantar yan uwa masu karantarwa da wa'azi mu daina yin gaggawa kan waɗansu al'amura ba tare da mun tantance ba ko waɗanda suke tasirantuwa da rubuce-rubucen waɗansu malamai wanda suke da irin wannan fatawoyin cewa mutum ya yi juma'a shi kadai mace ma ta yi juma'a ita kadai ya kamata duk mutum ya kiyaye wannan ya bi dai shiryar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa kai na'am
assalamu alaikum warahmatullahi ta malam mai tambaya yake cewa ya tabbata a hadisi duk sai abu liman ya yi kafin ma mutse kamar inda ya ce idan ammal imamu fa amnu ya ce to shin za a jira ne sai liman ya ce amin kafin ma mutse fada ko ku za su iya fada tare ko ku in bai fada ba su ba za su yi ba
wannan tabbatacce ne har a cikin sahih al-bukhari idan ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa to wannan tambaya shine shin sai liman ya ce amin ne sannan mamu za su ce amin kiskira al'amari sai liman ya faɗa tunda shine abin da nassan hadisin annabi ya nuna idza ammana al-imama fa amin ba daga liman ya ce wala dallin duk jama'a za su ce amin ba sai liman ya fara faɗan amin sai dai abinda malamai suka ce in ya fara a koda bai kai min din ba ya dai riga ku fadin alhamza din nan to sai ku kuma ku ci gaba da amin a bayansa babu komai idza ammana al-imama fa amin ma'ana idan liman ya furci da lafazin alhamza din cikin amin ya kai karshe bai kai karshe ba kuma mu ku faro amin amma ku rigaye shi wannan to kuskure ne wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ce kuskuren da duniyar musulunci kusan ta yi tarayya a kai yace ba garin da ya jefa ce sai ya samu jama'a akan wannan kuskura ya yi bayani mai tsawo a kai kan wannan matsala a cikin wani kasir ɗinsa na fatawa to a takaice ababen da mutane waɗansu duk ba su sani ba abinda mutum bai sani ba dai shari'a ba ta kama shi a kai amma inda aka sani ko yaya sai a yi ƙoƙarin bin sunna na'am to Allah shi taimaka mana jama'a dai sun ji sai liman ya ce amin sannan za ku ce amin sai liman ya fara sannan kuma mamu za su fara su kuma daga baya ci gaba
mai tambaya ta gaba yake cewa hadisi ya nuna za a dage kafan wando idan sawu, to ya hannun riga?
Hannun riga bai iyakance maka ba, illa iyaka kai ma kanka ka san ai cewa ba zai dace da kai ba ka saki hannun rigar ka ya wuce abin nan, kai kanka ba za ka ji daɗi ba yi. Amma abin da shari'a ta magana tufafi ta fuskar kafa ne ba ta fuskar hannu ba.
To tambaya ta gaba yake cewa an masa haihuwa ne sai ya dace da ranar babban sallah, kuma ragonsa guda wanne zai gabatar a ciki? Zai yankawa ɗansa suna ne ko zai yanka layya?
Zai yankawa ɗansa ragon suna ne kafin layya, domin layya duk gaba ɗaya ko da yake akwai malaman da suke fatawa da wajibcinta, amma dai gaskiya dalilai na shari'a duk sun nuna layya mustahabi ce ba wajibi ba. Da haka Imam al-Bukhari ma a cikin Kitabul Abahi yace babu sunniyat babu sunnatil udhiyya, babin da yake magana kan cewa ita layya sunna ce wata kai wajibci ba. Amma da dama daga cikin malamai suna ganin ragon suna kamar abin nan ne, ma'ana wancan dai akwai haƙƙin wani a ciki shine jaririn, wannan kuma naka ne naka kada haƙƙinka, saboda haka gabatar da wancan wanda yake mai haƙƙin jariri a ciki yafi karfi sama da gabatar da wannan wanda yake babu haƙƙin kowa a ciki. Ina fata an fahimta, saboda haka zaka gabatar da abin nan. Amma za abin malaman da suke ganin ayyuka guda biyu wanda suke iri daya kuma suka yi tarayya lokaci guda, in kai musu niyya daya ta wadatar, to su kuma suna ganin in kai niyya shikenan, kai niyya daya ta zama layya, ta zama me, ta zama hakika. Ragon suna da wannan duka sai kai gaba daya. Haka wadansu malaman suka ce kamar malaman da suke bada fatawan cewa mace ce take da jinin al'ada, ko kuma mace ce miji ya kusance ta, da miji ya kusance ta kafin ta kai ga yin wanka kuma sai jinin al'ada ya zo mata, bata yi wankan janaba ba ga al'ada ta zo mata, idan jinin al'ada ya yanke mata, shin za ta yi wanka biyu ne na janaba daban na kuma daukewa jinin al'ada daban, ko kuma za ta yi niyya daya biyu ta yi wanka daya ya wadatar? Wadan suka ce niyya ɗaya ta wadatar, tunda siffar wanka iri ɗaya ne, idan ta yi niyya guda sai ta yi wanka ɗaya ta riga ta ɗauke mata gaba ɗaya. Wadan suka ce sai ta yi wancan daban ta zo ta yi wannan daban. To idan mun zo irin wadancan da farko nan suka ce idan aka yi wanka ɗaya ya wadatar, kaga nan gurin ba da layya da me da ragon suna duk ya wadatar. Amma gaskiya duk kowanne dai makamashinsa wannan hadisin, ta ce innamal a'malu binniyat, suka ce muqabalatul jam'i bil jam'i taktabul kismata ahadan. Annabi ya ce al-a'mal, sai kuma ya ce an-niyat. Al-a'mal jam'i ne na amal, an-niyat jam'i ne na niyya. Idan kullu amalin lahu niyya, kullu amalin lahu niyya, ayyuka guda biyu suka haɗu, kowanne aiki ne mai zaman kansa da niyyarsa daban, sai ka yi shi shi kaɗai. Ina fata an fahimta. Su kuma waɗancan sun ƙarasa gaba suka ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, na yi niyyar abu guda biyu lokaci guda to ta yi. Duk dai wannan ijtihadi ne na malamai, wallahu a'lam.
Mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne limami a masallacin unguwarsu, to sai wa jama'a fatawa kan cewa yin addu'a a cikin sajada ya inganta, sai ba su gamsu ba, to shi ne ya gayyato jama'ar, wasu daga cikin jama'ar zuwa masallaci yanzu dan malam ya bayani dangane da addu'a cikin sujada.
Addu'a a cikin sujada ai shi ne abin da ya fi kowanne, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halin da dan adam ke kasancewa mafi kusanci da Ubangiji shi ne halin sujada. Sai ya ce fa kaminun an yustajaba lakum, ya dace in kun roki Allah a lokacin an samu ku sama da kowane lokaci. Lokacin da goshinka da hancin kake kan kaso, to wannan shine hali na nuna kaskantuwa ga Ubangijinka, kana nuna kaskancinka, kana nuna shi buwayarsa da cancantarsa, don duk duniya ba wanda kake wa haka sai. To saboda kayi hakan sai ka dace in kayi addu'a an sa, haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Kuma Annabi na yin addu'o'i daban-daban sun tabbata, akwai wanda sun danganci tasbihi ne, du'a wa ibada ne kadai, akwai wanda sun danganci kuma du'a wa mas'ala ne, akwai wanda sun hada guda biyun. Mafi ingancin abin da Annabi yake shine abin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Aisha, yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, kaga subhanaka allahumma wa bihamdika, wannan duk du'a wa ibada ne. Allahumma ghfirli wannan ko menene? Du'a wa mas'ala, duk ya hada su wuri guda. Aisha ta ce Annabi yana yawaita wannan a cikin sallarsa, sai ta ce yata'awwalul qur'ana, kamar yana fassara Qur'ani ne a aikace, da Allah ya saukar masa cewa idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sai ce me, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika shine sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika, da yace wastaghfirhu shine sai ce allahumma ighfirli. Aisha tace yata'awwal alquran, yana fassara Qur'ani kenan. Mafi ingancin abin da aka ruwaito don Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan hadisi na Aisha. To kaga wannan a cikin sujuda ne annabi ke yin wannan ba a wani wuri ba. Akwai kuma addu'o'i daban-daban. Sheikh Nasiruddin Rabbani ya tattara su cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila taslim ka annaka taraha, irin addu'o'i da annabi ke nau'i daban-daban a cikin sujuda. Dan haka dai sujuda hali ne da dan uwa ya kamata ka nace kwarai da gaske wajen roƙon Allah bukatunka. Kuma kamar yadda annabi ya faɗa, fa kaminun an yustajaba lakum, lalle ya dace a ansa muku. Ka'idar addu'a ko a cikin sallah ko a wajen sallah shine kayi ta da larabci, tunda larabci shine harshen da musulunci ya zabar ma ƴaƴansa su rinka amfani da shi. Sai fa in ba su iya ba, to sai su yi yaran da suka saba. Amma malamai na da irin su Ahmad bin Hanbal, irin su Sufyan, irin da su waye, suna cewa in mutane guda biyu suka haɗu suna jin larabci, amma sai suka yi magana da wani yare da ban ba larabci ba, to sun aikata makruhi. Da kaidar malaman da magana wannan ta harshe ta yau da gobe larabci za ka yi, sai fa in baka iya ba to kuma sai ka yi ta yin yarenka. Saboda shi larabci rayuwarsa shine abin da yake da alaka da rayuwar addininka, tunda an saukar da Qur'ani da harshen larabci, hadisan annabi duk da larabci suke, to iya shine zai taimaka ma wajen fahimtar addininka cikin ruwan sanyi. Saboda yana da alaka da addininka, sai aka matsa ko ta halin ka mutum ya samu ya iya shi. Tunda da muke koyan waɗansu yaruka daban don saboda sana'a, mu koyi Turanci, mu koyi Faransanci, mu koyi sauran yare, mai cin kasuwar ƙauye sai ga ya saba da yaren mutanen ƙauyen ko da ba mutanen yarensa ba ne ba. Yau da gobe kawai don saboda ɗari da kobo, saboda a sa bakwai ta zama goma, mutum ya iya wannan yaren da ƙauye, ga wanda za ka shiga aljanna ka ki koya. Saboda haka nake kwaɗetar da 'yan uwa da kira gare su zuwa ga ƙoƙari wajen koyon yaren harshen Larabci. Ko babu wahala in ka sa kanka, duk abin da ka gaya maka wahala ba ka sa kanka ba ne ba. Abinda duk ka sa kanka to ba zai zame maka da wahala ba. Dan himmar cikin zuciya da niyyarka ita za ta taimaka maka wajen ka iya kowane irin abu da ka sa gaba. Amma dama in ka ɗauki abin a matsayi na biyu ko na uku, to dama babu yanda za a yi ka iya shi. Ka ɗauka cewa sai ka gama komai ka rasa aikin yi, to sannan ka ce za ka yi, to sai zamanto babu yanda za a yi ka iya shi. Amma ka sa shi a cikin ajandarka ta yini, a kowane yini. Yadda ka san za ka ci za ka sha, haka ka san za ka ɗauki littafin Bari wa Biba ko Al-Arabiyyatul Jadida fi Najeriya, to in dai ka sa wannan za ka iya. Amma in ba ka sa wannan babu yanda za ka iya. To saboda haka idan mutum yana jin larabci, so ake dukkan addu'ar da zai ko a cikin sallah ko a wajen sallah, to ya yi ta da larabci. In mutum baya iya jin larabci ko yana jin larabcin kaɗan, bukatunsa ba zai iya shigar da su ba cikin larabcin, larabcinsa bai taka kara ba ballantana ya karya shi, to sai ya roki Allah da yarensa, domin rahmar Allah ta yalwaci kowa da kowa, ba a haramtawa waɗansu saboda uzurin da yake ba, wato saboda dalilin da yake ba laifinsa ba. Rashin jin larabcinsa ba laifinsa bane, in ba yarensa bane larabci, sai fa inda ya girma ya ki koya, to shine yake zama laifinsa. Duk da haka ba a haramta maka yin addu'a ka roki Allah da yarenka, ko da a cikin sallah ne ka roki Allah da yarenka, ko ba komai a kanka, sallar ka tana nan.
Sai sashin tambayarsa ta gaba wadda ita ce ta ƙarshe, yake cewa sai bayanin yin raka'atan al-fajr bayan sallan asuba kafin rana ta fita.
Ana yin raka'atan al-fajr ga wanda ya zo masallaci ya riga an tayar da sallan asuba, to dama ba zai tsaya yin raka'atan al-fajr ba, saboda annabi ce za ku qimata salatu fala salata illa al-maktuba. Idan an riga an tayar da sallah ta farilla, to babu wata sallah kuma da za a yi din nan, in an yi ikama dole sai ta farillan nan, wani ba zai shigilta da sallar nafila ba. Don haka a nan gurin sai ka kyale rakatan al-fajr ka buli man ku yi sallan asuba. Idan an gama sallan asubahi, ya halatta ka tashi ka yi rakatan al-fajr.